الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a daya ga watan Sha'ban shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan hudu shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai dangane da azumi uku na kowane wata da aka sunnanta mana. Shin mutum yana iya yin shi daban-daban ko kuma yaya ya kamata a yi? Shi wannan azumi uku a kowane wata an so ya kasance a wasu kwanuka da ake kiransu ayyamul bir, kwanuka na hasken wata 13, 14, 15, kamar yanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna waɗannan kwanuka su ne kwanukan da aka so a azumci, wato wani a azumce su a matsayin kenan azumin kwana uku a kowane wata, wanda sakamakon duk wanda ke azumi uku a kowane wata tamkar ya shekara ne yana azumi bai aje ba, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, lokacin da ya ci ma kansa alwashin yini da azumi a dukkan kwanukan rayuwarsa, ma'ana zai yi azumi iya rayuwarsa kullum ba zai aje ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran wasu alwashi da ya cimma kansa na tsayawa a cikin dare gaba daya game da yin nafili da sauke alqur'ani a kowane yini, labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kiraye shi sai yake ce masa, kai ne ka ci ma kanka alwashin yin kaza da kaza da kaza na ibada? Ya ce, kwarai ya manzon Allah. Manzon Allah ya ce masa, to dangane da azumin abinda nake so da kai. Manzon Allah ya ce masa, je ka kai azumi uku a kowane wata. Manzon Allah ya ce masa, domin yin azumi uku a kowane wata matsayin azumtar zamani yake gaba ɗayansa, tamkar mutum ya shekara yana azumi bai aje ba. Ya ce, ya Rasulullahi, ina da kokari, a daɗa mu. Manzon Allah ya ce masa, to je ka, idan ka yi azumi kwana biyu ka huta, sannan in ka yi azumi kwana biyu ka huta. Ya ce, ya Rasulullahi, ƙoƙarina ya wuce haka. Manzon Allah ya ce masa, to je ka ka yi azumi irin azumin Annabi Dawud. Abdullahi ibn Amr, Allah ya ƙara masa yadda, sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce, ya Rasulullahi, yaya azumin Annabi Dawud yake? Manzon Allah ya ce, kana ya sumu yawman wa yufdiru yawman, wa iza yake cewa kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman. Manzo Allah yace shi Annabi Dawud alayhi salam ya kasance na azumtar yini sannan kuma ya huta yini, ma'ana yau in yayi azumi gobe sai ya huta, jibi idan yayi sai ya huta, haka rayuwarsa take. Amma tare da haka manzo Allah yace idan ya hadu da abokan gaba a fagen wama baya ja da baya, ma'ana wannan azumi baya sabbaba rauni a jikinsa. Yau yayi azumi gobe ya huta, jibi yayi gata ya huta. Abdullahi ibn Amr yace ya Rasulullahi kokari na ya wuce haka. Manzo Allah yace masa la sama man sama dahar, duk wanda ya azunci zamanin sa manzo Allah yace ba azumi bane dai, wanda zai ce shi kullun azumi iya rayuwarsa. Wallahi to shine a ƙarshen rayuwarsa, kamar yanda yake faɗa yake cewa inda wa lokacin da dattijantaka ta cin masa da kine ke azumi, sai ya tara wasu kwanuka yana azumi kuma ya kwashe wasu kwanuka yana hutu, domin alƙawari ne ya ɗauka. Shi ne ya ce yau inda za a dawo mun da rangwamen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miye ce wallahi ya fi soyuwa a guna game da duniya da abin da yake cikinta. Sai da ya kai irin azumin na Annabi Dawud ma ya kasa da kirki. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana azumi uku a kowane wata daidai da azumtar zamani yake gaba daya. To amma abinda aka fi so mutum ya azumci ayyamu rubiyar, kuma wasiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah ya ce masa kamar yadda shi Abu Huraira yake cewa awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, yace masoyina badaɗina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya ya gargaɗe ni game da wasu abubuwa uku cewa na kiyaye su na nace a kansu. Farko shine yace manzon Allah ya umarce ni da yin mutri kafin na kwanta, domin in ya kwanta bacci yakan dauke shi baya farkawa sai ketowar alfijir. Shi ko idan alfijir ne ke tutu shafa'i da mutri ya faɗi lokacin sa ya fita. Wasiya ta biyu manzo Allah ya masa cewa ya dazinci raka'a biyu a lokacin wallaha, ma'ana salatu duha. Wasiya ta uku manzo Allah ya ce masa ya dazinci yin azumi uku a kowane wata, domin yin azumi uku a kowane wata tunkar azumtar zamani. Dan haka in har baka rike da lissafin kwanukan wata ko kuma kwanukan watan sun gitta baka yi ba, to ba laifi kana iya wannan waɗannan kwanuka na hasken wata sun gitta baka yi ba, kenan zaka iya zabar wasu kwanuka kai. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen suntuwa, wanda bayani ya gabata suntuwa amana ce. Bayar da amana ko abu ne wanda ya zama wajibi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha, lalle Ubangijinku na umarninku ku bayar da amanoni ga masu su. To don haka duk lokacin da mutum ya tsinci dukiya, dukiyar da me ita zai ringa hange zuwa gare ta, to wannan ya zama wajibi mutum ya adana wannan kayan tsuntuwa a wuri amintacce, kuma ya zama tilas a kansa wato ya ci gaba da sanarwa a wuraren da ake kyautata zaton samun mai dukiyar. A takaice duk inda jama'a suka taru suka haɗu, to sai ya yi bayani, ya yi sanarwa cewa ya tsinci dukiya, dukiya nau'i kaza, in kuɗaɗe ne ya ce ya yi tsintuwar kuɗi, wanda ya san nashi ne ya zo ya yi bayani. Misali kamar ƙofar masallatai da irin kasuwa da inda jama'a suke taruwa, to ta hanyar nan ake sanar da kayan tsuntuwa idan mutum ya tsunta. Mun yi bayani a baya alhamdulillahi yau an samu ci gaba, ga kafafe waɗanda suke na yaɗa labaru irin su rediyo da talabijin da jarida, kenan ta hanyar nan mutum yakan sanar da kayan da ya tsunta. Idan wanda ya zubar da dukiyar ya fito ya yi bayani, bayani mai gamsarwa, misali ya ce kuɗaɗe ne na zubar da su jika 50, ɗan goma goma guda uku, yan biyar biyar guda hudu, kuma ga nau'in jikar ya yi bayani, ka tabbata haka ne, to ba magana sai ka rantsar da shi da Allah ko kuma ka ce ya kawo shaida, wannan bayani da ya an gamsu da shi, kai tsaye za ka ɗauki dukiyar shi ka ba shi. Kuma ba maganar cewa kawo ladan tsuntuwa, ladan tsuntuwarka ka neme shi a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amma in ya ɗauki wani abu ya baka, wannan kyautatawa ce, ya halatta ka karɓa. An gane ko, ya halatta ka karɓa. In ka ga baka da bukata, ka bar masa, ka nemi sakamakon ka wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ba da ladan tsuntuwa ba dole bane ba. Ba dole ba ne ba, in mutum ya ga dama ne kyautatawa ce yi, in bai yi ba kuma hannu ba laifi bai yi. Idan ka ci gaba da sanarwa shekara ta cika, ba wanda ya fito ya yi bayanin cewa wannan dukiya tashi ci. To daga wannan lokaci abinda ka tsinta ya zama ajiya a gunka. An gane ko, maza Allah ya faɗa, wala takunu wadi'atan indak, wato wannan kuɗa, wannan kayan tsuntuwa ya zamanto matsayin ajiya ne a gonka. Kayan ajiya ko kayan amana ne. A wannan lokaci shari'a kuma ta baka damar za ka iya sarrafa wannan dukiya da ka tsinta, in ma ka sarrafa ta ga amfanin kanka, ko ka yi kyauta ko ka yi sadaka. Amma fa ka tabbata ko bayan shekara ɗari mai kudin mai dukiyar ya fito yayi bayani, ka tabbata tashi ce, in kayan suna nan dole ka bashi, in babu ka bashi a madadinsu, in babu madadinsu to ai musu kima, ai musu kima ka biya shi, wannan kuma dole ne. In sadaka kai da wannan dukiya, bayan cikar shekara kai sadaka da abin da ka tsinta, mai dukiyar ya fito, idan ka faɗa masa nayi sadaka, idan ya ce to ba komai, ya yarda ya amince da sadakar da kai, to wannan sakamakon lada nashi ne na ga Ubangiji Subhanahu wata'ala. Idan ku ya ce a shi dai bai yarda da wannan sadaka dukiyar shi yake bukata, to kama kanka sadaka dole ka nemi hakkin shi ka ba shi. Shi ne dai a takaice bayani ya gabata akan babin, za mu tashi sabon wani babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم باب في المظالم والغصب وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم المقني والمقمه واحد. قال مجاهد مهطئين أي مديم النظر. وقال غيره أي مسرئين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا أقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. مالم الله يجي كنسا نفدا باين يابود للتافين دبسمالا كمر يندا باين يامي ميتو أبايا. Idan malam ya gama wani littafi, kafin ya shiga littafin da ke bayansa, to yakan buɗa shi da basmala, saboda manufofi guda hudu kamar yadda bayani ya gabata. manufa ta farko shine neman albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala akan cimma manufa, ma'ana abinda aka sa gaba. Saboda bawa kasashe ne, baya iya tsayawa da kansa, dole sai ya nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka aka shir'anta mana yin bismillah. Idan ka ce bismillah, ma'ana kana neman taimako ne da agaji da sunan Allah akan abin da ka sa gaba. Manufa ta biyu, koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani. Domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala ya buɗa ta da basmala. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda yake cewa, a farko ba mu san an gama wata sura an shiga sabuwa sai da Allah ya saukar da bismillah. Don haka bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani banda sura ɗaya-ɗaya, wacce ce suratul Tauba, ita kadai ce Ubangiji subhanahu wata'ala bai buɗa ta da basmala. To dan koyi da littafin Allah, malam in ya gama wani littafi kafin ya shiga sabo, to yakan buɗa shi da basmala. Manufa ta uku shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk takaddar da manzon Allah yakan rubuta ya aika ma sarakuna da sunan cewa su musulunta, su kubuta game da duk wani kangi da duk wani kunci na duniya da lahira, manzon Allah yakan buɗa wannan takadda da bismillah. In ka koma a sulhul Hudaybiyya, lokacin da Aliyu Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ya umarce shi cewa ya rubuta abubuwan da aka yi yarjejeniya tsakanin shi da kafiran Makka. Farko manzon Allah ya ce masa ya rubuta bismillah, bismillahir rahmanir rahim. Wakilin kafiran Qurayshawa ya ce a ba mu yadda ba, saboda mu ba mu san wani ar-rahman, ba su yadda ba da ar-rahman. Su kawai iya wanda suka sani shine Rahmanul Yamama, shine Musailamatul Kazzab, shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa hum yakfuruna bil rahman, da fadarsa wa idza qila lahum sujudu lir rahman qalu wa man rahman, suka ce ba su yadda ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim. Manzo Allah yace to mun ji Aliyu rubuta bismika Allahumma. To dan koyi da wannan, wato da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan duk takaddar da zai rubuta ya aika, manzo Allah yakan buɗa ta da bismillah. Manufa ta hudu shine koyi da magabatan ƙwarai. Magabatan ƙwarai wato tafarkin su ne, sunna su ne game da talifin littafi, sukan buɗa duk wani wannan da bismillah, kamar yadda shi al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya biyo baya. To shine anan bayan ya buɗa littafin da basmala sai yake cewa kitabul mazalim. Lafazin kitab wato khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf, mudafun ne, al-mazalim shine mudafun ilayhi. Me zaka kaddara ai hadha kitabul mazalim, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen zalunci. Lafazin al-mazalim wato jam'i ne na wato mazlama, domin lafazin mazlama wato masdar ne na fadarsu zalama, ya zulimu sai ka ce zulman ko kuma ka ce mazlama. Lafazin kenan mazlama daidai yake a wajen awo da maslaha. Idan ka ce maslaha mufrad ne, jam'insa sai ka ce masalih, kamar yadda in ka ce mafsada sai ka ce mafasid, malhama sai ka ce malahim. Mazlama kenan mazalim. Wato ita wannan kalima an ciro ta ne daga azzul, asalin kalima ta wato azzul wato alarauci, wato shine annaqsu, ma'ana tauyewar abu, ma'ana a tauye shi, a tauye abu, a rage shi, mai haƙƙi a kiba shi haƙƙinsa. Don haka alarauci in aka ce azzul suka ce wabu shay'i fi ghairi mawdi'ihi alla'iki bi, aza abu ba a mahallinsa wanda ya dace da shi, ka dora abu a mahallin da bai dace da shi, shine tsantsar zalunci. menene kishiyar zalunci? Adalci. An gane ko? Adalci shine kishiyar zalunci. Me ake kira da adalci? Shine aza abu. An gane ku? Dai a mahallin da ya dace da shi, ma'ana aza abu yayi daidai da mahallin da ya dace da shi. Don haka shi zalunci a farko abu ne wanda, saboda abu ne wanda yake ya kai matuƙa, ya kai gaya a wajen mu. Ubangiji subhanahu wata'ala a farko ya haramta ma kansa zalunci kafin ya haramta ma bayinsa. Kafin Allah ya haramta ma bayinsa zalunci, farko sai da ya haramta ma kansa. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abu Dharr, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma daga Ubangijinsa mai girma da ɗaukaka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku bayina, ku san da cewa lalle ni na haramta ma kaina zalunci, kuma na mai da zalunci haramun ne tsakankaninku, don haka kar ku zalunci juna. Da haka ayoyi sun maimaito a cikin Alkur'ani, na daga cikinsu, inna allaha la yazlimu mithqala dharra, lalle Ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa daidai da nauyin jankiya shi. Daidai da nauyin jankiya shi Ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa. Don haka ya ce, wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, Ubangijinka bai zamanto ba mai zaluntar bayinsa. To don haka da Allah ya haramta mana zalunci, to wannan zalunci kuma kala uku ne. Akwai zaluncin da kwata-kwata idan bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, Ubangiji ta'ala ba zai yafe masa ba. Akwai kuma zaluncin da Ubangiji ta'ala kwata-kwata ba zai bari ba, sai ya fitar da haƙƙin masu haƙƙi. Sannan kuma akwai zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan gafarta ma bawa, kamar yadda hadisi ne yana cikin wato Al-Musnad na Abu Dawud al-Bayalisi da kuma Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani. Wato manzon Allah sallallahu alaihi, hadisi ne hasan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, az-zulmu salasatun, manzon Allah ya ce zalunci kala uku ne. Sai ya ce, fa zulmu la yatrukuhu Allah, kala na farko akwai zaluncin da kwata-kwata Ubangiji subhanahu wata'ala baya bari, masu haƙƙi sai an fitar musu da haƙƙinsu. Na biyu sai ya ce, wa zulmun yaghfiruhu, wa zulmun yaghfiruhu, akwai kuma zaluncin da Ubangiji ta'ala yakan gafarta ma bawa. Na uku sai ya ce, wa zulmun la yaghfiruhu, akwai zaluncin da kwata-kwata Ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa. Idan ya same shi da wannan zalunci bai tuba ba. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani a dunkule, sannan sai ya biyo baya game da yin bayani daki-daki, sai ya ce, fa amma zulmu alladhi la yaghfir, sanadin zaluncin da kwata-kwata Ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa idan ya same shi da shi, shine ya ce, fa shirk, azan Allah ya ce ita ce shirka, hada bautar Allah da wani, la yaghfiruhu Allah, la yaghfiruhu Allah, Ubangiji ta'ala baya gafarta shi. An gane ku? La yaghfiruhu Allah, Ubangiji ta'ala baya gafarta wato shirka. Duk wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani, to Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa makomarsa ita ce wuta, kamar yadda yake faɗa a cikin suratul Nisa, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sai da ya maimaita wannan abu biyu a cikin wannan sura, suratul Nisa. Lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, amma yana gafarta duk abin da ke koma bayan shirka ga wanda ya so. Duk wanda ya mutu yana shirka, wannan aya tana tabbatarwa alƙawari ne na Allah, Allah ba zai gafarta masa ba. Duk wanda Allah bai gafarta masa, kuma komar shi ita ce wuta. kamar yadda kuma Ubangiji Ta'ala ya koma fada a cikin suratul Ma'ida hikaya game da fadar Annabi Isa alaihi salam laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ubangiji Ta'ala na fada Annabi Isa alaihi salam, Ubangiji Ta'ala ke fada cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam, tabbas waɗanda suka ce Isa dan Maryam shine Allah, Ubangiji Ta'ala yace tabbas sun kafirta. Wa qala al-masih, Annabi Isa da kansa yace ya bani Isra'ila, yace ya ku jikokin Yaqub, ibudullah rabbi wa rabbakum, ku kadaita Allah a cikin ibada, shine Ubangiji na, shine Ubangiji. Sai yace innahu man yushriku billahi, lalle al'amarin duk wanda ke hada bautar Allah da wani, sai ka kaddara cewa wa mata ala zalik min ghairi tauba, mutuwa ta cin masa ba tare da ya tuba ba. Fa kada haramallahu alaihi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa aljanna, kwata kwata Allah ya haramta masa aljanna. Wa ma'awahun nar, wuta ita ce makomar sa, wa ma lidh-dhalimina min ansar, mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su. Dan haka hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, duk wanda ya mutu yana shirka da Ubangiji makomar shi wuta ce. To shine anan manzon Allah yace fa amma zulmul ladhi la yaghfir, sanne dai zunubin da Allah ya yi alkawali, wannan zaluncin da Allah ya yi alkawali baya gafarta ma bawa. Sai yace fa shirk la yaghfiruhu Allah, shirka Ubangiji Ta'ala baya gafarta ta. Idan mutum ya mutu yana yi kenan, in mutum yana raye duk shirkan da ya, in dai ya tuba ya kyautata tuba, to Allah zai gafarta masa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din, kamar yadda ya faɗa kullin ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sala, kamar yadda ya faɗa kulli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, kamar yadda ya faɗa wal ladhina la yad'una ma allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wa la yazunun ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sai yace wa amma dhulmul ladhi yaghfir, kusanda cewa zaluncin da Allah ke iya gafarta ma bawansa idan ya same shi da zaluncin bai tuba ba, shine yace fa dhulmul abdi fima bainahu wa bainar rabbi, zaluncin da yake tsakanin bawa da Ubangijinsa, ke ta dokoki na Ubangiji, in ma abinda aka ce ka yi ka ki, ko kuma abinda aka ce ka daina ka ki dainawa tsakaninka da Ubangiji, to wannan Allah yana iya gafarta ma bawa, domin duk wanda ya mutu akan laifi tsakanin shi da Ubangijin shi, in dai ba shirka ba ce, to lamarin shi na ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yakan iya gafarta masa, kuma zai iya azabtar da shi bakin gwalgwadon laifinsa. Sai yace wa amma dhulmul ladhi la yatruk, yace sanin dai zaluncin da Allah baya bari sai ya fitar ma masu haƙƙi haƙƙinsu, bazan Allah yace fa dhulmul ibadi, zalunci na bayi wanda ke kasancewa tsakankaninsu, fa yaka tasullahu ba'dahu min ba'd, Ubangiji Ta'ala zai yi sakayya junansu da juna, kowa sai an fitar masa da haƙƙinsa, duk wani mai haƙƙi sai an fitar masa da haƙƙinsa. Kaga wannan hadisi yana fa'idantar da mu wato anwa'uz zulm, nau'ikan zalunci kenan nau'i uku ne, akwai zaluncin da Allah baya gafartawa, akwai zaluncin da Allah na iya gafarta ma bawa, akwai zaluncin da Allah baya bari. Sannan shi abinda ya shafi zalunci abu ne kamar yanda Hausawa suke faɗa, makiyaya ce mai annoba, ma'ana cika mutu kenan, duk mutumin da ya saka dabbarsa a makiyaya mai alloba, idan ta yi kiwo to ba za ta kai labari ba. kamar yadda wani mawaki yake cewa nadimal bughatu wa la tasa'ata man dami yace falbaghyu yake cewa falbaghyu marta'u mutajihi wa khin yace nadimal bughatu azzalimai sun yi nadama wa la tasa'ata man dami yace alhali ba lokacin nadama bane lokacin da mutum zai yi nadama nadama ta amfane shi lokacin da yake cikin kaidi na rayuwa amma idan wuri ya kure masa koda yayi nadama wannan nadama ba za ta amfane shi ba yace falbaghyu shi zalunci martaqu waqim wato makiyaya ce mai alloba mutajihi ga wanda ke nihin shi ma'ana makiyaya ce mai alloba dan haka shi zalunci duk wanda yayi zalunci tun daga nan duniya ubangiji subhanahu wataala zai nuna masa kafin awai gari kiyama anan duniya ubangiji ta'ala zai kuntata rayuwarsa kamar yadda za mu gani a cikin wannan aya da malam ya zo da ita sannan kuma a ranar kiyama kuma duhu ne game shi kamar yadda hadithi na cikin sahihu muslim riwaya ta jabir Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama ku kiyaye zalunci domin shi zalunci duhu ne a ranar kiyama yinin da kowa yake bukatar haske domin ya ga gabansa to a zalimi a ranar kiyama duhu duk zai kasance a gabansa ba komai sai duhu waliyazu billahi tare da cewa duk wanda ka zalunta kuma alkawali ne na Allah koda ba mumini bane in yayi addu'a to Allah sai ya karba addu'arsa addu'a ce wanda Allah baya dawowa da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aika Mu'adh zuwa birnin Yaman manzon Allah ya karantar da shi ga abubuwan da zaka faɗa musu har aka kai kan cewa bayan sun karbi kalima ta shahada ka sanar da su Allah ya farlanta musu sallah salloli lokaci biyar a tsawon yini da dare idan sun karbi wannan sallah ka sanar da su cewa Allah ya farlanta zakka a cikin dukiyarsu za a karba daga gumma wadata a mayar da ita ga talakawa manzon Allah sai ya ce masa iyyaka wa karaima amwali ka kiyayi zababin dabobinsu zababar dukiyarsu kai mai karbar zakka karka ce a sai dukiya wadda dabobi na mai dukiya kamar ka ce manyan dabobi kamar uwar garke da sauransu ka ce su za ka karba manzon Allah ya ce iyyaka wa karaima amwali sai manzon Allah ya ce masa wattaki da awatul maghlu fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta domin addu'ar wanda aka zalunta manzon Allah ya ce babu shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wataala duk wanda aka zalunce shi idan ya daga hannu yayi addu'a kai tsaye Allah ya karba addu'ar kuma karka ce a to ai kafiri ne in na ci na ci ban zato koda kafiri ne ka zalunce shi yayi maka Allah ya isa yayi addu'a to Allah ya karba addu'ar sa kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ittaqu da awatul mazlum sai ce wa in kana kafiran fa innahu laysa bainaha laysa dunaha hijab manzon Allah yace ku kiyayi addu'ar wanda aka zalunta sai ce wa in kana kafiran koda kafiri sai ce fa innahu laysa dunaha hijab domin addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wataala haka a wani hadisi na Abu Huraira hadisi ne hasan manzon Allah yake cewa da'awatul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi manzon Allah yace addu'ar wanda aka zalunta karfaffa ce manzon Allah yace wa in kana fajiran koda ya kasance madalaci ne manzon Allah yace fa fujuruhu ala nafsi hukubar lalacin sa na kanshi amma in dai yayi addu'a Allah na karbar addu'arsa dan haka addu'ar wanda aka zalunta babu wani shamaki da ke kare ta tsakaninta da ubangiji subhanahu wataala kai tsaye idan yayi addu'a to Allah yakan karbo addu'ar ba maganar a dawo da ita shi kuma kamar yadda muka yi bayani tun daga duniya Allah yake fara nuna masa to shine anan malam bayan ya ce kitabul mazalim a wata nuskha sai aka samu cewa babu fil mazalimi wal kasbi a wata nuskha kuma babu lafazin babu sai yake cewa babu fil mazalimi wal ghasbi wato babe ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato zalunci kenan in aka ce zalunci shine wato karbar wani abu ba tare da haƙƙi ba, karbar wani abu ba tare da haƙƙi ba, abinda ba haƙƙinka bane ba kaje ka karba, to wannan shi zalunci. Idan aka ce algasu, wato shine karbar haƙƙin wani ba tare da haƙƙi ba, haka kawai shine wanda a Hausa ake kiran shi kwace, ko kuma ka ce hin ƙarfi, shine ake kira da algasu, ma'ana kwace, wanda kwace nau'i ne wanda yake na zalunci. Sai ya ce wa qaulillahi ta'ala, da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Ubangiji ta'ala ya ce kar ka zaci ubangijinka, ghafilan mai raukana ne amma ya'malu adh-dhalimun, game da abinda azzalimai suke aikatawa. Ma'ana kar ka yi zaton cewa Ubangiji ta'ala maraukani ne game da abinda azzalimai suke aikatawa, domin masani ne game da kowa da komai, duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai baya koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana sane da kowa, yana sane da komai, kuma komai abunsa yana da lokaci, li kulli ajalin kitab. Don haka azzalimi idan ya yi zalunci ya ji shuru, ba abin da ya biyo baya, to ya kuka da kansa, wannan talala ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idza aqadahu lam yuflithu, thumma qara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qawluhu ta'ala, wa kadhalika akhdhu rabbika idza aqadha al-qura wa hiya dhalima inna aqadahu alimun shadid. Yace lalle Ubangiji ta'ala na saurara ma az-zalimi, hatta idza aqadahu, har akai lokacin da Ubangiji ta'ala ya dalke shi, nan mai kulitu ba zai kumce masa ba. Da haka kenan azzalimi kar ya yi zaton cewa Ubangiji ta'ala ya raukana game da shi, ya manta da shi. Ubangiji ta'ala baya mantuwa, kuma babu wani abu wanda yake fatuwa gare shi. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa. Shine anan yace wala tahsabanna Allah, kar ka zaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ghafilan amma ya'malu adh-dhalimu, amma ya'malu adh-dhalimu, kar ka zaci Ubangiji ta'ala maraukani ne dangane da abinda azzalimai suke aikatawa, ya san kowa, ya san komai, babu abinda ke boye masa. Sai yace inna ma yu'akhiruhum, ka san da cewa kadai su azzalimai Allah na saurara musu ne liyaumin, saboda wani yini, tashkasu fihi al-absar, wanda magannai suke kamewa ba sa kimtawa, shi ne yinin alkiyama, wanda idan ido ya daga ya yi kallo, to ba maganar ya dawo, ba maganar kimtawa. Shi ne ya ce inna ma yu'akhiruhum, sanda cewa Ubangiji ta'ala kadai na saurara ma azzalimai liyaumin, saboda wani yini, tashkasu fihi al-absar, wanda magannai suke kamewa, an gane ku, suke kanewa ba maganar dawowa. Sai ya ce muhuɗi'ina, a wannan yini wato za ka ga bayi suna masu gaggawa zuwa karɓa kiran mai kira, kamar yadda ya ce muhuɗi'ina iladda, shi ne ya ce muhuɗi'ina suna masu gaggawa zuwa karɓa kiran mai kira. Kamar yadda Ubangiji ta'ala can cikin suratul Qamar yake cewa fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukr, sai yace muhdi'ina ila ad-da'a yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir, shine anan yace muhdi'ina suna masu gaggawa kenan zuwa karba kiran mai kira, ba wanda ya isa ya karkace ba wannan kira. Yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwajala wa khashi'ati al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa. Sai ya ce mukuni iru husu, wato suna masu daga kai, in tsoro ya yi tsoro, mutum ya daga kai, za ka ga ido ya tsaya ya yi fari fat, ba maganar mutum ya sanda. Mukuni iru husu shi ne malam ya ce ai rafi iru husu, suna masu daga kai, tare da cewa wasu malamai daga cikin malaman loga suka ce lafazin mukuni i ru'usi, an ciro shi ne daga aqna'a ra'asahu, in aka ce aqna'a ra'asahu na daukan ma'anar mutum ya daga kai ya tsaya, kuma yana daukan ma'anar mutun ya girgiza kai ai ba a ba a ra'asahu girgiza kai kwa kamar misali mutun ya sadda kai haba sai ta zo kan kirji sannan kuma ya daga to menene yake su haka shine furgici ne yin alkiyama duka kuma wannan yana daukan wannan ma'ana muku ne in kaga mutun ya girgiza kai to al'amari ya girmama al'amari ya girmama ko kaga mutun ya daga kai ya tsaya ba maganar dawowa to wannan al'amari ya girmama shine ubangiji ta'ala yace mu hudi ina suna masu gaggawa zuwa karba kiran mai kira muku ne iru usi kuma suna masu daga kawuna suna kallon ina za a yi da su shine anan malam yace ai rafi'i ru'usihim suna masu daga kawunansu sai yace al-muqni'u wal-muqmihu wahid wato lafazin al-muqmi da al-muqmi yace duka ɗaya ne ba su da bambanci kamar yadda can yake cewa fahiya ila al-azqani fahum muqmahu domin in an sa wato arne a cikin ukun an daura hannu zuwa wuya an darme wuyan yakan daga haka kai ya daga ba maganar dawowa shine yace fahiya ila al-azqani fahum muqmahu shine yace waje alina fi a'naqihim aqlala fahiya ila al-azqani fahum muqmahu shine yace al-muqni wal muqmi yace wani duka ma'anar su daya wannan kenan karin fa'ida shi qala mujahid wato mujahid ibn jabr Allah ya ji kansa sai yace muhdidina fadar Allah da yace muhdidina sai yace ai mudimin nazar wato suna masu ƙwarar dini mutum ya dawwamar da dinin sa baya kyautawa shi haka ya fassara muhdidina wa qala ghayruhu wani kuma daga cikin malamai masu tafsirin alqur'ani suka ce abinda ake nihi da muhdidina ai musri'ina suna masu gaggawa gane ko kamar yadda can yace muhdidina ilada suna masu gaggawa zuwa ya amsa kiran mai kira la yartaddu ilaihim qarfuhum ubangiji ta'ala yace dirin su baya dawowa gare su ma'ana kawai sun ƙwara dibi mutun ya ƙwara kallo amma ba maganar dawowa ba maganar kyautawa shine yace la yartaddu ilaihim qarfuhum ma'ana ba sa kyautawa me yake kawo rashin kyautawa tsoro in yayi tsoro gaba ɗaya wuta take daukewa sai kaga ganin mutum ya tsaya cak ba maganar kyautawa shine yace la yartabu ilaihim tarfu ganin su baya dawowa zuwa gare su ma'ana ba sa kyautawa wa afidatuhum ubangiji ta'ala yace zukatansu hawa wato tana ruhintacciya ba hankali ba ko ta fahimta ba su san komai ba shine yace ya anin jufan la'ukula lahu wato zukatan sun zamanto wuhintattu babu hankali a ciki shi ma wannan in tsoro yayi tsoro zuciya duk wani tunani yake gushewa sai ta zamanto wuhintacciya babu tunani komai komai ya gushe kamar lokacin da mahaifiyar annabi ta cewa ita mahaifiyar annabi Musa iya abin da ya mamaye zuciyar tunanin kanta kamar yadda yake cewa asbaha qa'du ummi Musa fariqa to anan in aka ce hawa abin da ake nihi shine abu wanda yake wuhintacce dan haka sarari wanda yake tsakanin sama da ƙasa ake kiran shi hawa domin babu komai wuri ne wuhintacce wa anzirin nasa Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa ya ce ka galgaɗi mutane yawma ya atihimul azabu game da yinin da azabar Allah ke zo musu shine yinin alkiyama wa ya ƙulu lazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunansu a rannan za ka ji suna faɗa rabbana akhirna ya ubangijinmu roƙonka muke ka jinkirta mana ila ajalin qaribin zuwa wani lokaci kusa nujib da awataka mu karba kiranka wanda manzanni suka mana walattabi'ur rusul manzannin da ka aika mana mu bi su nadama ce suka yi amma fa ba lokacin da nadama za ta amfane su mun yi bayani a baya nadama takan amfani bawa matukar yana cikin kaidi na rayuwa akwai halaye guda biyu mai nadama idan yayi nadama nadamarsa ba za ta amfane shi farko lokacin da ya yanke kauna game da rayuwa lokacin da wato alamu mutuwa suka sauka duk wanda yayi nadama to nadamar sa bata amfana sa kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'anni a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Hali na biyu shine bayan mutuwa, duk wanda yayi nadama bayan mutuwarsa wannan nadama ba za ta amfane shi ba, kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, da yawa waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a ranar kiyama za su yi burin ina ma a ce sun zama musulmi. Haka ubangiji ta'ala ya faɗa hatta idza, kamar yanda can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yake faɗa wato kenan a takaice dai shine yake cewa rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, na can cikin suratul an'am walau tara'izu wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun. Ubangiji ta'ala yace walau tara, da kaga lokacin da wuqifu 'alan nar, walau tara idza wuqifu 'alan nar, da kaga lokacin da aka zo da waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu aka tsayar da su a gaba ta wuta idan iya abin da ya rige a tura su. Ubangiji ta jawabu law anan mahzuku ne, da kaga abin mamaki, da kaga abin furgici da tashin hankali. Faqalu ya laitana, a lokacin nan za su ce kai can ina ma a ce nuraddu a dawo da mu duniya wala nukadhiba bi ayati rabbina, suka ce idan aka dawo da mu ba za mu karyatar da ayoyin ubangijinmu wala kuna minal mu'minin, kuma za mu zamanto daga cikin mu'minai. Ubangiji ta'ala ya ce bal badala hum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suka zamanto suna ɓoyewa ne gabanin haka ya bayyana gare su. An gane ko sun karyatar da alkiyama, to yau ta bayyana cewa gaskiya ce. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, ubangiji ta'ala ya ce kaddara cewa za a dawo da su duniya kamar yadda suka yi buri. La'adu limanuhu anhu, ubangiji ta'ala ya ce na rantse da girmana da buwayata za su koma aikata abinda aka hane su game da shi. To shine anan azzalamai suke nadama, a lokacin da nadama ba za ta amfane su shine yinin alkiyama. Shine yace wa anzirin nasa, ka galgadi jama'a yawma ya'tihimul azabu, game da yinin da azabar Allah ke zo musu shine yinin alkiyama. Wa yaqulu alladhina zalamu, wadanda suka zalunci kawunan su za su fada su ce rabbana ya ubangijinmu akhirna, jinkirta mana ila ajalin qaribi, zuwa wani lokaci kusa, nujib da'awataka dan mu karba kiranka, wa nattabi'ur rusul, kuma mu yi biyayya ga manzanninka. Ubangiji ta'ala sai ya ba su amsa ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, shin ba ku zamanto ba a duniya kun yi rantsuwa cewa ba ku ba gushewa, duniya kawai kun zo ne ba maganar alkiyama, shin ba ku yi rantsuwa gaba da haka ba? Shine amsar da Ubangiji ta'ala yake ba su idan sun yi wannan addu'a, awalam takunu aqsamtum, shin yanzu ba ku zamanto ba kun yi rantsuwa a duniya, shine yace min qablu, gabanin wannan yini malakun min zawal, cewa ba ku ba gushewa game da duniya. Wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, ai ya ishe ku aya wa sakantum, ubangiji ta'ala yace kun zauna fi masakinil ladina zalamu anfusahum, a cikin mazaunan waɗanda suka zalunci kawunan su. Wata bayyana lakum, kuma al'amarin ya bayyana gare ku kaifa fa'alna bihim, yanda muka yi da su. Allah ya ce ya ishe kun sai kun zauna a cikin gidajen waɗanda suka zalunci kawunan su, kuma ya bayyana gare ku cewa ga yanda muka yi da su. Kaga wannan ya ishe mai hankali ga duk wanda yake rubon wani matsayi, saboda kafin a baka wannan matsayi nawa suka zo suka wuce, wasu sun kwashe lafiya, wasu ba su kwashe lafiya, kenan anan ya ishe ka wa'azi, kayi koyi da waɗanda suka tabbatar da adalci suka sadar da haƙƙi ga mai haƙƙi suka gama lafiya kuma waɗanda suka yi zalunci a wannan matsayi da aka ba su su ma ya ishe ka misali yaya ƙarshen su ya kasance shine anan Allah yake jan hankalin mu yake faɗa mana su waɗannan da suke neman a dawo da su a jinkirta musu suke roƙon Ubangiji Allah ya ba su amsar cewa awalam takunu aqsamtum shin yanzu ba ku zamanto ba kun yi rantsuwa min qablu gabanin wannan yini cewa malakum min zawal ba ku ba gushewa game da duniya wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuma kun zauna a cikin mazaunan waɗanda suka zalunci kawunan su watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku yanda muka aikata da su Ubangiji ta'ala ya ce wa darabna lakum al-amsal wato mun buga muku misallai sun muce a lissafa wanda ya ishi mai hankali ya dau wa'azi wa qad makaru makrahum tabbas wato sun kulla makirci irin makircin su wa inda Allahi makruhum sakamakon makircin su na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada musu wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal Ubangiji ta'ala ya ce ko da yake makircin su duwatsu sukan iya gushewa a sababin wannan makirci duk karfin dutsi da yanda ya tabbata ya gino a cikin ƙasa to inda Allah ya so wannan makirci nasu yakan iya sanya dutsi ya gushe mu koma cikin suratu Maryam Ubangiji ta'ala ya faɗa game da zalunci wanda babu wani zalunci sama da shi shine shirka da Ubangiji subhanahu wataala danganta ma Ubangiji ta'ala abinda bai dace ba kamar yanda ɗan mushaf suka jingina masa da shine Annabi Isa alaihi salam Ubangiji ta'ala yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awlir rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada Ubangiji ta'ala yace takadu samawati yatafattarna minhu wato sammai bakwai wato sun kusa su dare minhu a sababin wannan fada mai muni shine jingina ma Allah da watan shaqqul ardu kasa ta kusa ta tsage ta hade duk wanda ke doranta gaba daya wata kirrul jibalu hadda Ubangiji ta'ala yace duwatsu sun kusa su fado a rugulguje su nike su zama gari anda aulir rahmani walada a sababin da awarta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a sababin jingina ma Allah da to shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal ya ce makircinsu ya kusa ya sa duwatsu su gushe daga inda suke wanda su kuma duwatsu Allah ya sako su ne a cikin ƙasa a matsayin turaku ne kusoshi ne waɗanda suke daure ta danka da ta yi raurawa to dutsen ya kusa gushewa sai ya ce fala tahsabannallaha yace karka zaci Ubangiji ta'ala mukhlifa wa'dihi rusula mai saba ma manzanninsa alƙawarin da ya musu karka yi zaton Allah zai saba ma manzanninsa alƙawarin da ya Allah ya yi alƙawari manzanni da waɗanda suka bi bayan su an gane ko waɗanda suka gaskata manzannin Allah su suke da galaba su suke da nasara su suke da kyakkyawan ƙarshe a nan duniya da ranar kiyama kamar yadda yace inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad alqawlin da Allah yayi na ba manzanni nasara da galaba yana nan Allah baya saba musu alqawli kamar yanda yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli to dan haka shine yace fala tahsabannallaha kar kai zatan Ubangiji ta'ala mukhlifa wa'dihi rusula mai saba ma manzanninsa alqawlin da yayi musu inna Allaha azizun lalle Ubangiji ta'ala mabuwayi ne shi ke sama da kowa da komai da rinjaye ba a rinjayensa zuntiqam kuma ma'abucin ɗaukan fansa ne ga duk wanda ya kangare masa da duk wanda ya saba masa Ubangiji ta'ala baya barin tafada zuntiqam wato ma'abucin ɗaukan fansa ne ba wanda ya isa ya gagare shi sai dai idan fabalarsa da rangwamansa ya cimma bawa a takaice malam ya gabatar da waɗannan ayoyi a wannan babi ba don komai ba ayoyi ne waɗanda suke bayani game da mummunan ƙarshe wato na zalunci an gane ko mummunan ƙarshe a yinin alkiyama yanda azzalimi zai yi nadama kuma nadamar shi ba za ta amfane shi ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin yake cewa man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham aw kama qala manzo Allah yace duk wanda ya san akwai wani zalunta da yayi matan uwarsa manzo Allah yace to yayi kokari ya nemi fita daga cikin wannan haƙƙi na ne haƙƙi in kana da halin mai ransa ka mai ransa in baka da halin mai ransa ka nemi cewa ya yafe maka kafin yinin da ba maganar dinari ko dirhami ya zo shi ne yinin alkiyama domin yini ne wanda za a biya masu haƙƙi haƙƙinsu ta hanyar lada idan kana da lada ka zalunci jama'a haƙoƙuwansu ladan mutum za a ringa ɗauka ana biyansu in lada ya ƙare ba a ida biyan jama'a haƙƙinsu manzo Allah ya ce za a ɗauko zunubansu sannan a lamta ma mutum a ƙarshe kuma a kai shi wuta waliyazu billah. Don haka wannan ayoyi suna nuna mana mummunan ƙarshe wato na azzalimi. Babu qisasil mazalim. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن مخلد ابن راهوي الحنظلي قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنقرة بين الجنة والنار فيتقاسون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شعبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل واتو وانن بابيني واندكي بياني غمدا ساكيا غمدا واتو زالنشي جباي سكي سكنكانو سجونا دجونا أران الكيامة an gane ko alkawari ne na Allah duk wani mai haƙƙi sai ya sakauta masa sai ya fitar masa da haƙƙinsa shine yace babu qisasil mazalim babu ne wanda ke bayani game da sakayya ta zalunci zaluntar juna da bayi suka yi a ranar kiyama shine malam ya zo mana da hadisin wato Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'd ibn Malik Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faza Allah ke cewa idza khalasal mu'minuna minan nar wato idan mu'minai suka tsira game da wuta a ranar kiyama shine kenan bayan ketar sirabi domin sirabi wata gada ce wanda kowa sai ya bi ta manzannin Allah da annabawa da mu'minai kowa sai ya hau wannan gada kamar yadda ubai kasanta kuma wuta ce kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya to wannan gada za a hauta idan aka hau wannan gada ita kuma daman sai bayan hisabi bayan an lissafa ayyukan bayi an gane ko an lissafa ayyukan bayi an yi awo sannan kuma za a shata wannan gada wato akan wutar jahannama kasanta wutar jahannama ce sannan gaba ɗayan bayi za su hau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akwai waɗanda za su ƙetare wannan gada tun karwal kiya sahabbai suka ce ya rasulullahi menene misalin walkiya manzo Allah ya ce shin ba ku gaba cewa walkiya a kyautawar ido take zuwa ta zo kafin ka kyauta ido walƙiya ta je ta zo to haka wasu bayin Allah za su wuce Allah ya sanya mu a cikin wasu manzan Allah ya ce kamar wato gudun iska kamar yadda guguwa ta taso haka za su wuce wasu kamar sukuwar dawakai wasu da tafiya wasu da rarrahi wasu da jan ciki kuma wasu ba sa wucewa masu jan ciki ba sa wucewa kuma akwai ƙugiya wani dama da hauni an kafa su wanda za su kama duk wanda aka yi umarnin su kama idan suka warto shi sai su jefa shi cikin wutar jahannama waliyazu billah to waɗanda suka ketara su kansu manzannin Allah in an hau wannan gada ba su da wata magana ba wanda ke magana manzon Allah yace sai manzannin Allah su ma iya abin da suke faɗa Allahumma salli Allahumma salli Allah gyara Allah gyara iya abin da suke faɗa ba wanda sai ya daga baki yayi magana sai manzannin Allah shine Allah yace la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman wa qala sawaba manzannin Allah su kadai suke magana shi ma ku suna cewa Allahumma sallim Allahumma sallim ma'anar Allahumma sallim a Hausa shine Allah gyara Allah gyara in kuma kalmomin zaka fassara ya Allah ka kubutar da mu ya Allah ka kubutar da mu wannan yana nuna mana in ka fada tsanani tsananin da ba wanda yake sai fitar da kai to banda Allah baya halatta ka kirayi kowa duk wanda yake kirayi wannan Allah ya zama shi miki in ya san da haka dan haka annabawan Allah tsanani ne aka shiga tsananin da ba wanda yake sai fitar da bawa in banda Ubangiji ba kiran ya wani taimaka kamar yadda zaka ji ya je lani ya kai lani ya dan godiyo ko ya dan amina da sauransu to dan haka annabawan Allah cewa suke Allahumma salli Allahumma salli to shine bayan an ketar wannan gada shine anan yace idza khalasul mu'minuna minan nar idan mu'minai suka tsira game da wannan wuta a ranar kiyama ma'ana sun ketar sirat Allah ya sanya mu a cikin su sai yace hubi su bi kandaratin bainal jannati wan nar maza Allah yace za a tsare su gaba daya waɗanda suka ketara fa za a tsare su gaba daya akan wata gada tsakanin aljanna da wuta aiki bai kare ba kenan kana ganin ka ketara to da saura akwai wata gada tsakanin aljanna da wuta manzo Allah yace anan za a tsaida su lafazin kandara shine gada a Hausa kenan shine bature yake cewa fon kenan anan za a tsare su fayataqasuna madhalima kanat bainahum fi dunya wato zalunci zalunta da suka ma juna a rayuwarsu ta duniya a wannan lokaci za a yi kisasi duk wani wanda ka zalunce shi a dukiyar shi ko a mutuncin shi ko a iyalin shi ko abin da ya kama da haka ko a rayuwarsa to anan za a yi kisasi saboda Allah ya yi rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa yake cewa la tu addunnal huquqa ila ahliha manzon Allah yake cewa wallahi ku san da cewa lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su manzon Allah ya ce hatta yuqada li shatil jihadi min shatil qarna sai an kai an yi sakayya dabba mai kaho game da wannan dabba mara kaho ga wanda take mai kaho dabba mai kaho idan ta tunguji dabba mara kaho a nan duniya a ranar kiyama ita dabbar mara kaho za a yi mata kaho ta rama tungurar da mata ma'ana akuya idan ta tunguji tinkiya to a ranar kiyama tunkiya sai an mata kaho ita ma ta rama tunguzan da aka mata to an yi sakayya tsakankanin dabbobi kana jin cewa ka zalunci mutane cewa zaka sha to dan haka shine zaluncin da suka yi tsakankanin su a nan duniya shine za a tsare mu'minai bayan sun ketar wannan gada za a yi sakayya tsakankanin su domin ba a son wato wani ya shiga aljanna da haushin wani kamar yadda Allah ya faɗa wannan za a na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabil duk wani abu wanda yake na keta da gunewa da komai ubangiji ta'ala sai ya zare shi daga cikin zukatan mu'minai an zama ƴan uwan juna sannan za a shiga aljanna shi yasa za a yi sakayya to shine anan manzon Allah sai ya ce hatta idzanuku har akai lokacin da aka tsarkake su game da dattin zunubi wa hudzibu aka tsarkake su an gane ko hatta idzanuku har akai lokacin da aka tsarkake su game da dattin zunubi idan aka ce annaqa wato shine tsarkaka ma'ana abu ya tsarku ya tsarkaka haka in aka ce at-tahdhib shine tace abu a fitar da duk wani datti da yake cikin sa shine yace hatta idzanuku har akai lokacin da aka tsarkake su game da dattin zunubi wa hudzibu aka tsaftace su udina lahum bi dukhulil janna a lokacin nan sai a ba su izinin shiga aljanna manzo Allah ya wuce gaba ya kwankwasa kofar aljanna mai tsaron aljanna yace kai ko wane ne manzo Allah yace na ce masa ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam mai tsaron aljanna sai yace daman da kai aka ban izinin cewa kada na sake na buda ma wani ya shiga kafin kai shine yake cewa ati babu da jannati yawmal qiyamati fa astafti fa yaqulu la khadim man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftah li ahadin qablak to shine yace udina lahum bi dukhulil janna a wannan lokaci sai a ba su iznin shiga aljanna manzo Allah yace fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ki hannunsa nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na rantsuwa ba tare da an rantsar da shi domin ya karfafa mana labarin da zai bawo halaccin ba a rantsar da kai ba kai rantsuwa kuma anan yana tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta hannu kamar yadda ya tabbatar ma kansa wa qalatil yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bali yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha da fadarsa innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim da fadarsa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'amu fahum laha malikun da fadarsa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati والسماوات مطويات بيمينه shine yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ke hannunsa manzon Allah yace la ahaduhum lalle ɗayan su bi maskanihi fil janna game da gidansa wanda Allah ya tanada masa a aljanna adallu wato shine mafi ganewa bi manzilihi kana fi dunya da gidan shi wanda yake na duniya ma'ana idan aka bude kofar aljanna kowa ya san gidan shi har ma yafi sanin gidan shi na yafi shi sanin gidan shi na aljanna game da gidan shi na duniya gida na duniya yanzu kaddara cewa mutum ne yana raye yana da gidan shi Allah ya karbi ganin sa in ya biyo titi in daga kasuwar dole ya taso zai iya kai kanshi gida idan ka shiga gidan titin gidanka daga kabu ka san ina ne to amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana gida na mumini da Allah ya tanada masa aljanna da zaran an buda kofar aljanna fiyayyen halitta ya wuce mumini sun biyo baya ba maganar kai tambaya a nuna maka kai da kanka ka fi sanin wannan gida sama da gidanka na duniya ba sai an nuna maka ba shine yace sayahdihim wa yuslihu balahu wa yudkhiluhum aljannata arrafa halahu wa yudkhiluhum aljanna ubangiji ta'ala zai shigar da su aljanna arrafa halahu wasu malaman suka ce wanda ya sanar da su ita ya sanar da kai kuma ya sanar da kai ga gidanka domin shi mumini tun yana cikin kabari bayan an masa wannan tambayoyi ya amsa wato mazaunin shi na gidan aljanna Allah ya kan bujiro mishi shi ya ringa gani safiya da yamma ya ringa addu'a yana fata ya Allah gaggauta ni kiyama ma ya Allah ka gaggauta ni kiyama domin in yi mazan tarar iyali na wanda ka tanada ku anan kuna mu'amalar alkiyama ta dan jinkirta su waɗanda suke matattu mu'minai fata suke addu'a suke Allah ya gaggauta ni kiyama to shine anan yace arrafa halahum wasu malamai suka ce bayyaba halahum Allah ya kamsasa aljanna ya maida ta min al-arf kenan aka ce al-arf wato shine turare mai kanshi shine anan yace la wallazi fa wallazi nafsu muhammadin biyadi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ki hannunsa yace la ahaduhum lalle ɗayan su wato mu'minai bi maskanihi game da mazauninsa wanda Allah ya tanada masa fil jannati a aljanna adallu wato shine mafi shiryuwa mafi ganewa bi manzilihi kana fi dunya game da masaukinsa wanda yake na duniya kenan anan ni muke so mu gane wannan hadisi da malam ya zo mana da shi kenan duk wanda ya zalunci kare ya yi tsammani ya sha to ko da an ketara sirati sai an yi wannan sakayya ko da mumini ya ketara siradi to ya tabbata cewa sai an yi sakayya zalunci ne kenan wanda Allah baya bari kamar yadda bayani ya gabata a farko manzo Allah ya ce wa zulmun la yatrukku Allah akwai zaluncin da Allah baya bari kaga anan sun ketara siradin amma sai an yi sakayya sannan malam sai ya zo da wato riwaya ta Yunus ibnu Muhammad daga Sha'ban sai ya ce an qatadata qala haddathana abul mutawakkil fa'idar zawwa da wannan domin qatada yana daga cikin mudallisu masu kuyan aibi masu tadisi a wajen riwaya to anan sai ya sarraha da sama maimakon a wajen riwaya ne yace an katadata an abil mutawakkil shi ko marwayci in mudallis ne yazo da siga ta an to wannan matsayin hadisi ba ifi saboda ita an cewa daga wani ba ta nuna cewa kaji idan kace daga wani ko kace anna fulanan qala kaza lalle wani yace kaza lalle wani yace ko kuma daga wani wannan ba ta nuna cewa kaji dan haka sai ya sarraha da sama dan haka yace haddathana abul mutawakkil abul mutawakkil shi ya ba mu labari kaga wannan siga ce wanda take tabbatar da cewa yaji shine anan kenan yace an qatada qala haddathana abul mutawakkil nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك